ya raya ka, ya sa ka gashi kana raye, imma da lafiya, imma da rashin lafiya, imma kuma da wata masifa, imma da wani tashin hankali, imma da wani baƙin ciki. Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya bayuwa da ka dinga neman a ɗauki ranka. Da can kai kace ayi ka, ai ba kai kace ayi ka ba, akwai wanda ya ne ya bada shawara a halice shi? Babu. Kowa fa nan kawai tashi ya gan shi kawai, ko yaro ƙarami wanda shi yanzu yake ganin wanda za a ga kaman bai daɗe da barin kan cinyar mahaifiyarsa ba. In ka tambaye shi ka ce yaushe ya daina shan nono, ko yaushe aka daina ɗaukarsa a baya, ko yaushe aka daina goya shi, ba zai iya faɗa ba. An wuce gurin zai iya ce ma shekaran ja, ko watan da ya wuce, ko bara, ba zai iya faɗa ba. Saboda tun daga nan gurin ba wai kai yanzu ba ma da kai shekara da shekaru, abubuwa da dama na ƙuruciyar ma ka manta. To ko shi da yake ɗan ƙanƙanin tun daga wannan lokacin already tun ya manta da duk abin da aka yi, da abin da aka yi masa, da yadda aka yi shi, dama bai sani ba ma, wallantana ma ya manta ɗin bai ma sani ba. Saboda haka Allah ta'ala yana da hikima a cikin yin halitta, kuma ma ƙarewa halittar da ya tashi yi ta cikin tsari, ya yi su cikin hikimomi, ya yi su cikin abin nan, cikin wato abin nan tsarinsa yadda yake so. Wasu ai dabbobi ya halice su, rayuwar da suke su ma sunansu rayuwa. Ai yanzu idan ka ga rago ko sa yana tafiya, ko ka gan shi a tsaye yana cin abinci, yana cin ciyawa ko wani abu, ai ya sunansa, ai za ka ce sa rayayye, ka ga a rayayye yake. Lokacin da aka so ɗaukar ransa, sai ka ji mai shi ya ce shi yanka shi zai yi, ko kuma ya sai da shi, wanda ya saya ɗin sai ya je yanka shi, an so a ɗauki ransa kenan, shi kenan, ba za a kira shi rayayye ba. To wannan su ne kaɗan daga cikin irin hikimomin da mutum ya kamata ya dinga yi wa kansa nazari. Yanzu jiya na je na duba wani marar lafiya, yana kwance a kan gado, ga shi dama shi asalin yana da rangwamen ƙafarsa ɗaya ba ta da lafiya sosai, jikita ta yake, so ya fi dogara a kan guda ɗaya, haka yake tuntuni yake da wannan larura. Sai ya accident a nan a hanyar Abuja. Asali ma dai shi ko ajin yana ban labari, rabin da ya hau mota ya bi hanyar Abuja da mota ya fi wata hudu, jirgi yake hawa. Ci babu irin abin da ba a faɗa ba, a ce ana so za a tsaya ko a Kaduna ko a Zaria ai wani abu gare mu tafi a mota, sai an yi kaman za a shirya tafiyar, sai ci kai ni na wasa ba wani mota da zan bi, barin nemi tiket, sai hau jirgi ya tafi sa zuwa da dawowa, haka yake kuma kullun a tafiye yake. Amma da ajalin ya zo cewar sai an yi wannan hadarin, ya ma baro Abuja, wani babban mutum ya kira shi ya ce yana neman sa, ya kira wani mutum abokinsa, ai mutuminsa ne, direba ne, yana tuka mota, ya masa waya, ya ce da Allah wani zaka iya raka ni Abuja gobe, ya ce me zai hana mai gida, to da Allah indai zai yi ka zo mu ji, za mu dan tsaya a Zaria daga nan sai mu karasa. Ce ranar kaza na dawo, amma dai bukata ta sa dole mu kuma so kawai mu tafi da mota, muna so mu tsaya a Zaria. Shikenan mutum ya zo da sassafe, aka tashi mota suka kama hanya, suka je Zaria, suka yi tsaya inda za su tsaya, suka yi wasu abubuwa, suka karɓo wasu takardu, daga nan suka wuce. Wannan tsokokin kafin su kai Kaduna, ya ce shi dai kawai ya san suna haura wannan gadar ta Zaria, shi kawai shi dai ya san bacci ya kwashe shi. Daga nan bai ƙara jin wani abu ba, sai ji ana cewa ku kwashe wayoyinsa, ku kwashe waye ɗinsa, ku yi waye, ku yi kaza, ku yi kaza, kawai sai ji ana wannan bayanin. Allah ya taimake shi da shi da wanda suke taron, dukansu ba su mutu ba, suna nan yanzu a asibiti suna jiya. Shi kafar tasa da take ce muku ɗaya marar lafiya, ɗaya lafiyayyar karaya uku yi a cikinta, lafiyayyar ce ta karere, gashi yana da siga, ciwon siga irin mummunan nan.
dan wai kusan waye Allah shi sa na tsaya nake ba da wannan labarin jijiyan nan yanzu da yamman nan bayan la'asar na je na duba shi amma kun san me waɗanda suka yi taho mu gama din da su duk ba wanda ya fita duk sun mutu su kuma to sai ka gaya mu dabarar waye a ciki akwai dabarar wani babu zona yana magana zai yi kuka na ce a sha in cewa za ka yi kuka Allah kukan daɗi ya kai da ya raya ka na ce ka raya na ce ai za ka tashi na ce ai mutumina har exercise za mu ci gaba da yi za ka tashi za ka taka don mu je mu rinka zagaye race course aka rinka dariya a gurin diddin saboda in kwantar masa da hankali saboda haka ake za a yi wa marar lafiya kar ka je ka daga cewa ka inna lillahi ai wani ma haka yi wani ai irin wannan ciwon daga nan bai tashi ba ba a yin haka a kan marar lafiya ƴan uwa ba a yi ai tausasa sa za ka yi kai ta bashi haƙuri kana nuna masa cewar kai wallahi ni je da har rantsuwa ne yanda ka san ni zan bashi lafiyar sai da na rantsi a gaban ciku ni ce wallahi zai tashi sai da na gaya mutane kuma wallahi ya samu confidence na ce wallahi sai ya tashi ah ce mutum nawa ne na ce na bada misali da wani ce wani nan kai wani kare har a gadan baya ya raga-raga amma yanzu ran na wuce ta risk course na gan shi daga jirin wando yana fofoti ya tashi ya ci gaba na kirkiro na faɗa saboda ya samu kwanciyar hankali wallahi kuma kan ka ce mai wallahi hawayen da yake fuskarsa ya ɓace ya kuma hau godiya na gode liman ya samu hope to haka ake yi to wannan shi ne Allah kaga dai shi baya neman mutuwa tsoronta ma yake shi za ka bi ta jirgi saboda hanyar Kaduna Abuja ta lalace ga kuma masu ɗaukar mutane in baka gamu da accident a rami wani ya biyo wanwai don shi ma wannan ɗin yanzu abin nan fa yi wanwai suka biyo irin wannan ayyukan da ake ɗin yi wato mai babbar mota ta taho tana abin nan sai gaba za su iya haƙurin bin bayanta ba sai suka sauko musu kawai suka biyo musu hannunsu kan direban ya ankara ya iya kauce musu ya waye already an haɗu ajali malam tun yaushe zara'ili ya zo musu gabaki ɗinsu ba wanda ya koshura su kuma wannan gashi har da shure-shure gashi nan suna ta yi to wannan shi ne rayuwa saboda haka kaga a nan gurin ba shi da dabara dama ba a yi shawara da shi ba aka ce za a raya shi da ya taho yana cikin rayuwar kwanansa kuma bai ƙare ba kuma an hana shi ya burin mutuwa to shi ba ma ya san ta ɗin kuma gashi ya gano ta amma dai bai tafin ba kuma an bar shi da rashin lafiya kuma haka ake so a gan shi da rashin lafiyar kuma haka zai yi rashin lafiyar kuma idan an so zai warke kuma ya warke ya ci gaba da sabgarsa to wannan shi ne Allah ka kyala Allah ka bar shi da al'amuransa kar ka yi masa karan bani don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayanku ya yi wannan sai manzon Allah ya ce Imam Husainan fala'allahu ya zat ya ce ta yi yiwuwa fa mai aikin alheri ne mutumin kirki ne sai ya ninninka kun tuna hadisin Abi Huraira da makaranta a nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duwa liman qala umruhu hasuna amaluhu yace ma dalla da wanda shekarunsa suka yi tsayi kuma ayyukansa suka yi kyau ai an ba mu kesar wasu mutum biyu wanda Ubaydullah ko Talhat bin Ubaydullah shi ya bada labarin yake cewa waɗansu mutane sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta tare an faɗi daga inda suka yi minbali daga bali yace tare suka zo suka musulunta a gurin manzon Allah suka ci gaba sai ɗayansu ya yi shahada a gurin yaƙi ɗaya daga cikin yaƙoƙi aka fita da shi aka kashe shi ya yi shahada ai mun san darajar shahidi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanka ba a yi musu ko sallah ba a yi musu ake binne su saboda su direct entry ne Allah ya ba su aljanna direct to su da Ubangiji ya ce kar ku rinka zaton cewar su matattu ne ai cewa ya yi surayayyu ne haka ya ce surayayyu ne kawai ku ne ba ku sani ba to ka duba ka ga irin girma na shahidi
sai Talhatu bin Ubaidillah sai ya mafarki da su sai ya ga cewa wai gashi yau an tashi alkiyama amma wannan wanda bai shahadar ba yake raye an zo za a shiga aljanna ya riga shahidi shiga aljanna sai zo gurma aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka dade kana kudai ta mana sha'anin shahidi ka ji kana ta kudai ta amma ni ga abin da na gani a mafarki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah shi wannan ba ya ƙara shekara ba bayan shahidin yayi shahada yace kware kwa yace ba ya riski ramadana ba ai alfazin hadisin sai da ya ambaci ramadan har da irin wannan ramadan din da aka ambata manzo Allah yace ba ya riski ramadana ba yace eh yace ba yayi nafulfuli raka'a kaza da kaza da kaza kun tana hadisin ko yace ba yayi raka'a kaza da kaza da kaza da kaza ba yace eh yace to ai dalili kenan ai ko ni ran da na fara jin hadisin nan sai da na rika jin dadi saboda ina ganin duk shahada wannan malam sun mana gaba sun tafi sun bar mu ko to ka sani cewa a koda yaushe any second aka kara maka a rayuwarka amma fa mumini kawai mumini mai kyawawan aiki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yazidul mu'minu umruhu illa khaira babu abin da yake karuwa a rayuwar mumini face alheri so the more kake ƙara ƙaruwa the more alheranka suke ƙara ƙaruwa to me naka na burin mutuwa ai Allah ya ba mu tsawon rai me ake cewa me amfani ai ka san ba a faɗa a ci ai shiru sai a ci Allah ya ba mu tsawon rai me amfani to sai ka ga rayuwarka ta yi kyau ka samu tsawon rai kana ta ƙara ninninka ibadu har ka kai gabar da ba za ka iya yin aikin ladan ba kuma a ci gaba da rubuta maka ladan aikin saboda me saboda ka dawo maka nayi shi yasa kullum muke cewa yan uwa mutun ya dawo maka cikin yin aikin alkhairi mutun ya dinga zuwa sallah masallaci mutun ya dinga zuwa duba marasa lafiya mutun ya dinga zuwa abin nan ziyara sada zumunci mutun ya rinka zuwa gurin darasin karatu mutun ya dinga karatun alqur'ani mutun ya dinga this mutun ya dinga that duk dai na alkhairi saboda randa duk baka samu yi ba to za a rubuta maka ladan kana yi din ai zunun ba muna da marasa lafiya ba kullun ina yin bada misali da su ai ga sunan yanzu a marasa lafiya mu musamman yanzu a cikin ungwannin ai wannan rubul ayyi ne da alaji da suke iya daurewa amma wani lokaci kawai daurewa ce amma jikin ya motsa sai kaga kai kwana nawa kaga mutum bai iya fitowa ba to ku sani cewa duk sanda yake zaune a gida din nan yana ji ana kiran sallah ko yana ji ana sallah wanda da lafiyar saloda da shi za a yi wallahi an rubuta masa ladanta kai hatta takun da ya saba yi daga gidansa can girincin nasa zuwa nan yake yi ake rubuta masa lada wallahi sai an rubuta masa saboda ya saba zuwa to ka ga yin wanda da baya zuwa shi kawai shi baya zuwa masallaci shi ba zai zo ba shi a gida zai sallah saboda wani dalili nasa wanda mu ba mu sani ba kana tunanin za a rubuta masa ladan zai zo babu ai dama sai da niyya sai alaji rufa'i kullun na sha ba da misali da shiga gurin zamansa shi fa munin sai tunani da shi ana amma yanzu gashi muna ji muna gani da ransa ba da bayan mutu ba yayi tafiya ba wani waje ba da ransa amma ba lafiyar da zai iya zuwa ya zo ya zauna a gurin nasa to wannan shine mumini kullun yayi abin da kullun ana tunawa da shi ana cewa da kaza da kaza da yana nan da an yi kaza to wannan shine mumin to mutun ya tabbata ai maka wannan shedar cewa a wani ai baka ganshi a masallaci ba to gaskiya baya unguwar to duk wanda yayi sa'a ya samu wannan shedar to shikenan wani a kunta da hankalinka ai indai ni wanda kake wai saka buga baka samu ba to ka jira lokacin sallah indai yana nan kake wahal da kanka indai yana nan zai fito to wannan shine mumin amma a ce wai ba garanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba garanti zai zo masallaci ne a kai ba garanti ba tabbas ba balle ya fito ba a haba kai ina kai cu sai a ce kai cu ba dai wannan ba daidai bane banda mumini wata kila musulmi zai yi haka musulmi ba shi da ka san in aka ce la ilaha illallah muhammadur rasul mutum ya zama musulmi ba yadda zaka yi da wannan la ilaha illallah na tasa amma kuma zama mumini to kuma shi wani abu ne daban shi kuma sai ka samu wasu shaidu kuma gashi shi aiki shi ubangiji cewa ku yi aiki fasayar Allahu amaluhu wa rasuluhu wal mu'minina sai ya ce idan kuka yi aiki sai Allah ya ga aikin sai manzo shi ma sai ya ga aikin wal mu'minina sai ya ce mu'mine ma sai su gani kaga mu kenan da za mu gani mu fada ashe mutun kar ya dogara da cewa wai ai kawai na je ai ina yi ko ai ko na yi ko ban yi wai Allah ya gani a'a aikin mu'mini baya buya shi yake kokarin buye shi saboda yana so yi shi dan Allah amma aikin sa baya buya yan uwa aikin mu'mini baya buya sai manzon Allah ya ce wa in ma musi'an fala Allahu yasta'atif za ta iya yiwa kuma mai munanawa ne sai ya ce me fala Allahu yasta'atif ta iya yiwa fa yana dama ya tuba to kaga advantage na biyu
haka ba da kwarsu da
wuri eh
wanda ke da aikin
da kyau to ka gani ma gashi wannan ya ƙara kawo mana to ka duba ka ga yanzu misali a ce lokacin da yake munanan ayyuka lokacin an dauki ransa ya tafi ai ka ga shi kenan ai an masa shiga sauri ko an masa ko in ce yowa kansa shiga sauri tunda ai yana sane yana zo ne kawai ya saki ya miƙe kafa ya dinga abin da ya ga dama to gashi dai manzon Allah ya baka wannan option din shikenan to rai ya tsaye idan mai kyau ne idan aikin alheri ake aikatawa to mutum zai ƙara aikata ayyukan alheri yana samun ƙaruwa in mummuna yake yi la'alla lokaci zai zo kuma wallahi yan uwa musamman rayuwa irin ta munanan ayyuka in kuka kula za ku ga ba a fiye da woma a kansu ba idan abun nan saurayi ya taso ya dan wuce wannan menene ya sunan teenager da Hausa ne ya dai wuce dai wannan matakin na farkon balaga ana ga yana tosu shedanci dan samartaka na ga kawai kaman shi dama da ka gan shi kwakwalwarsa da shi da shedan suke yawo fitintunu kala-kala duk inda rigima take kawai shi da shi a ciki yana nan yana tafiya yana nan wata gaba da an je wata gaba an dan gama jami'a ya fara kyallaro wata ya fara zuwa yana so su kiyaya gurin baba ko abba ko dadi yana so a yi masa aure sai ka ga ya wani nutsu kuma abubuwa da dama kuma ya zubar da su wai shi a latila sun shi nan wai wani ya nutsu wai aure yake so aure za a yi masa to irin haka ka ga rayuwarsa ta yi tana tafiya tana ƙara abin nan haka zalika idan mutum ya miƙe ƙafa da girman nasa wataƙila wani hadda abin nan da iyalai da komai yana sakaci da wasu abubuwa da wasu ayyuka na alkhairi ko kuma baya samun lokaci in aka ja ransa lokacin da shekarunsa suka fara turawa ya fara gajiya in aiki ma yake wataƙila ya ritaya ko wani kasuwanci yake ya fara je fita shago ko fita kasuwa da kansa sai dai ya tura akwai yaransa ko ƴaƴansa ko wani ofis ne da shi yanzu ya gina yara su ne suke abin nan to za ka ga kuma da yawa ya dawo da abin da da baya yi kullum da a su kwane yake yana gurin aiki ko yana karanta emails ko yana karanta messages ko yana wane ne kuma kawai sai ka ga kuma ya dawo da ka dan zaga ka zaga in ka zai gan shi da alkur'ani yi wallahi ai tana faruwa ka ga tsawon rayuwa ai yi kyau ko ba kuma ai gari ya mutu da alkur'ani da ya mutu da kwamfuta yana karanta mails saboda Allah fa ko ya ko gani to ai shi ne ka ga ai rayuwa ta yi albarka don haka shi tsawon rai a koda yaushe a gurin mumini daga ma'anar wannan hadisin za mu gane cewar abu ne mai kyau in mintuna mu kwaya hudu ne barin gani ko za mu ƙara hadisi ɗaya shi yin irin na bayi ne shi kuma an karɓo shi daga Anas Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يتمنى ين احدكم الموت لضر اصابه ياتي kada dayan ku ya dinka burin mutuwa saboda wata cuta da ta same shi fa in kana la budda fa'ilan idan ya kasance babu makawa sai ya aikata falyaqul to yace allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li ya allah ka shirye ka raya ni idan rayuwa ita ce mafi alheri a gare ni wato waffani idza kanat alwafatu khairan li haka nan ka kashe ni wato ka dauki raina idan mutuwar ita ce mafi alheri a gare ni to manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kara baka option yace saboda wata cuta kada ka nemi burin mutuwa sai ya ce amma idan ya zama tocewar wai dole sai ka nema. To a nan gurin sai aka yi magana, sai malamai suka ce menene abin da mutum idan ya zama to cewar zai zame masa wai wajibi dole ne sai ya nemi Allah ya ɗauki ransa. Sai malamai suka ba da amsa suka ce shi ne dalili na bala'i ko fitina da za a fitinta mutum a cikin addininsa, amma ba a kan al'amarin duniya ba. Amma addini ɗan uwa, yau a ce ka shiga wani garari da za ka rasa addini, da za ka rasa imani. Yau a ce wai mutum ya shiga wata masifa ko wani yanayi da zai nemi imaninsa ya rasa, to gare ya mutu ƙwarai kuwa. To wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai ya roƙa. Amma don wata fitina ta cuta ta jiki ko cutar wani a cikin ababen halitta ko kuma wata cuta ta abin damuwa ta abin duniya, to kada mutum ya sa shi ya rinka neman ya rinka burin mutuwa. Ai kawai ka tsaya a gurzu ka tsaya kawai a ci gaba da aluta ni inda ta kwana sha ai radda ka bugu, radda aka buge ka, kai ma gobe wata rana in ka zo sai kuma kai ma kai za ka buga. Yi wallahi in an bugo ka ta nan kai ma wata rana sai ka ga ka bugu. Baran nan muke bada misali da mahaukacin da in sai yana jin yunwa yake neman kuɗi ba. Na bada misali da shi na ce idan ya nemi naira 100 ya ce a bashi zai je ya ci abinci, aka bashi naira 100 to in ya tafi hanya inda zai je sai abinci, in mutum 10 za su gamu da shi su ƙara bashi naira 100 ba zai karɓa ba. Amma Allah samar a gurin me yace cewa shi ne mahukaci, cewa cikakken mahukaci kenan. Saboda kaga shi ɗan kasuwa ne, ya san darajar neman kuɗi, shi yana da su yana samun su, shi kawai so yake a ƙara ƙaro masa. Saboda yanzu zai samu riba ta naira 100 a zo a ƙara masa riban naira 100 karɓa zai yi. Amma wani kaga shi yanzu aka ce riba sa naira 100 yake buƙata kuma ya samu naira 100 nan, to shi ta ishe shi ƙarshen da aka zo ka ce to na ƙara ma riba naira 100 zai ce a ai taimun yawa. To kaga la saboda sai ya ce shi shine lokaci, mu kuma a lokaci sai muka fassara shi da shine mai hankali, saboda shi baya neman duniya, ba tare naira 100 nan zai yi ba. Kuma fa idan ya je ya ci abincin ya koshi, na ga muku ba zai ƙara roƙo ba, zai ci gaba da sabgarsa, sai dai ya cin ya cin ya cin ya gida ma ya ma magana in bai gida ma ba zai kula ka ba. To shi da ya ƙara neman wata naira 100 sai ya fara jin yunwa, ya ji lalle yana jin yunwa yana buƙatar abinci, to zai je nema. Gurin na ɗazu ne, ba na ɗazu bane Allahu alam, mun ya karɓa ko na gode ba zai ci. To da shi watakila na zato nake ba tabbatarwa ne ba, watakila yana ganin ba kai ka bashi ba, to dan me zai gode ma? Kuma fa hakan ne, saboda shi ba hukaci ne. Ai ko ma hukaci da kake gani, shi mai hankali ne a gurin Allah, ya san Allah, ya san da Allah. So ta Allah shi zuciyarsa ta raya masa cewa Allah ne ya bashi, to dan me zai gode ma? Kai dinwa kawai ka bashi guri kai tafiya ka, ai kai tafiya. Saboda kana tafiya har tsokanarsa ake yi, sai an bashi ya juya ya tafi, aka ji wani sunansa Ali, in gwanin to ga wani to in gwa 200 ma, wallahi kowai guwa ba zai ba. Kowai guwa. To, a wannan shi ne mai hankali, mahaukaci a gurin Malam Lasmar. To haka da ya ce. Saboda haka wannan shi ne. To, ga wata fa’ida da za mu ƙara gani a gurguje kafin mai addu’a, shi ne cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza matal insan yanqada amaluhu illa min thalath. Idan mutum ya mutu dukkanin aikinsa ya yanke sai abubuwa uku, su ne abubuwan guda uku, su ne mai sadaqatan jariya, abinda mutum ya yi wata sadaqa mai gudana, wani masallaci ake ta sallah, rijiya ake ta shan ruwa, bohol, bishiya, makaranta, kun ga gyaran makarantun nan, kun ga gyaran masallacin nan da muke ta cewa a yi ake yi, to kun dai ji gashi dai. Shi ne abinda har in ka mutu, ko ba mutum na da kai mun ce Allah ya sarki wani ba, wallahi wannan aikin yana nan yana ta zuwa ana ta rubuta mashi, muna shigowa muka yi sallah an rubuta ma a masallaci, kowaye kuma ya shigo, kowaye ya shigo masallacin nan, kuma ko yi wani yawan su sai an rubuta ma alada. Ai sadaqatan jariya ta yi, sannan aka ce a ilimin yin tafi obihi, ko wani ilimi da mutum ya bayar ake amfani da shi ila yawmil qiyamah har izuwa alqiyama, kuma ko da wani ya ji ga wani ne. Shi sa yanzu duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka kawo mana hadisan nan, duk wannan abin da muke fi suna da kamashi, su suka kawo a gaban su shi ya koya musu su kuma suka dauka suka yi aka zo gurin tabi'i aka zo gurin tabi'i tabi'i aka tabi'i 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 har gashi ma an zo kanmu mu ni ba ma san sunan mu ba waga ruhum yi gashi nan muna tayi gasu nan shine dai waɗannan su ne dai shine daidai ne ba abin da aka canja kuma ayyukan babu kai da kake yi din ba an rige maka naka ladan ne yin aikin ladan ba haka zalika su ma kuma an ba su cikakke kamar yadda ka samu ba mala ai wannan ba karamin falala bace sannan yace awwaladin salihin gida ulahu da kuma mutumin da ya samu ya bar da na kirki yake masa addu'a samari kalu walanku fa wallahi ku yi da gaske mutun ya mutu fa ya rasa wannan duk saurayin da ya mutu ba wai kara za a yi masa ba a ce ayya ayya soyi auren nan bai samu yayi ba bari mun bari karba shi ladan da daya ko biyu oh wallahi oh sam babu dan haka kawai malam kawai ayi duk gasa nan duk sun cika gurin wallahi ku yi oh wai su eh su dinga yi kafin nakun ku dinga yi yayin ku addu'a eh kuma tun suna rayin da waɗanda suka rasu eh da waɗanda suka mutu kuma ku sani cewar wanda duk yake yin wani aikin alkhairi bayan mahaifinsa ya rasu saboda tarbiyar mahaifinsa ne Allah yana rubuta masa ladan yanzu Alhaji Mansur Hogan wallahi alazim kullun abin da yaran nan nasu suke Allah yana rubuta masa din shi musu tarbiya to ba abin da ya kai wannan arziki gara ma ku yi auren ku hayyafa kar mutum kuma ya kyashi ya'ya ai ta bulbulo su ba cewa akai aje ai ta kara aure ba a'a ai ta dai bulbulo ya'yan in an samu kun gane saboda samun wato yaran da yawa wancin yayi wancin yayi kai kari ne ai yawa za su yi ai su yawa ai kaman kai kaman gidanku ya ka gani ko yanzu ka gan za a yi rabar lada a gwan nan ai za ku ja da yawa ko Allah ya samu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid to da yake ita addu'ar mai azumi karɓaɓɓiya ce kuma musamman irin waɗannan sa'o'i daga nan har zuwa faɗuwar rana kowa ya halarto da buƙatunsa duk wanda yake da wata buƙata ta alkhairi Allah ya biya masa duk wanda yake da wata damuwa Allah ya yaye masa mai neman arziki Allah ya bashi mai neman jari Allah ya bashi wanda yake kasuwanci Allah ya sa masa albarka akwai masu neman aiki da yawa graduates an yi karatun an gama an samu certificate da sakamako mai kyau to farga fara na kusun kuma dawowa anan ne mutum zai ji kufa ya roki wata offer mai ƙarfi mai zafi wacce za ta taho da kafarta ba sai an kawo ta ba ai ka san akwai mi wacce sai an dauko ta akwai wacce kuma da kafarta za ta zo to a roka sannan iyaye da suka gabata irin su Alhaji Mansur Hogan kamar yadda muka ambace shi yanzu da honorable Burji da akwai makocinmu nan dan gidan Amshi shi ma da ya rasu ko da wani Sajo din nan duk makotanmu ne wanda muna tare da su anan muka rasa su ya kamata mu rinka tunawa da su Allah zai shaida cewa muna tana da su. Allah ya gafarta musu. Allah ya haska kaburburan su. Allah ubangije ya sa ayyukan su nagari da suka yi mana ya bi su. Allah ya sanya musu kaburburan su. Ina ƙara faɗin irin wannan Alhaji Mansur Hogan ya ba mu AC a masallacin nan muna jin sanyi. Kullun na tuna nakan ce Allah ubangije ka sanya masa kaburin sa. Fiye da AC da muke ji. To irin waɗannan su ake tunawa. Sannan marasa lafiyar mu su ma dole mu sa da su. Waɗanda suka iya daurewa muka fito muke yi da su. Da waɗanda suke gida su Alhaji Rafa'i da su Habibu da mata waɗanda su ma ba mu san da su ba da waɗanda suke tafiya da rashin lafiyar Allah ubangiji ya ba su lafiya jagorori da muke da su kamar su fika muna tare da shi ya kamata mu rinka sakawa da shi ubangiji Allah ya raba shi da wannan kujera lafiya Allah ya inganta masa wato lafiyar sa ya ba shi ikon sarrafar da kujerar tasa a cikin abubuwan da za su amfani al'umma da mu baki daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من سامعها ya kai awa daya? Yawwa, to haka nake so.